كثب يكون لها انفراج. ألم تر أن طول الليل لما تناهى حال للصبح البلاد
بندى يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا من ذا يفرج كربا بات يضنينا ويزرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدياء إيمانا وموعظة فبالجهالة قد خابت متاعينا
خابت مناقبنا وتوزع حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى أمانينا فنحن من فرقة بلوى تمزقنا وتملأ الجحد قرمان وغسلينا
خابت مناقبنا وتوزع حاضرنا وأوشك اليأس أن يغشى.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على من لا نبي بعده محمد صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يحده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار، أعاذنا الله من النار. بهكا ما سرروا أكود شي من أقارمك وديا الله سبحانه وتعالى mikuwa mikumai wanda cikin ikonsa tare da yardarsa da kuma amincewarsa muka kara kasancewa tare da ku a cikin shirin mai albarka, shirin rayuwa a barkoyi. Wanda shirin rayuwa a barkoyi shiri ne da yake kawo mana tarihin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da daukan darsa a cikin rayuwar waɗannan bayin Allah masu girma, masu daraja. Allah subhanahu wataala ya kara musu yarda. Idan ba manta ba, a shirinmu da ya gabata babban malaminmu Dr. Abdalla Usman Umar Gadan Kaya ya nemi bayani ne a cikin tarihin sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Sa'ad bin Rabi, Allah ya kara masa yarda, wanda bamu karkare tarihin sa ba. Ayo insha Allah malam zai dora mana a cikin tarihin wannan babban sahabi na manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Kara manta a cikin shirin namu a ƙarshe insha Allah za mu bude lambobin wayoyinmu da kuma wacce za a kira mu da wacce za a turo mana da saƙonni. Lambar da za a kira mu in ba a manta ba ita ce 0800 400 0885. Lambar da za a kira mu yayin da muka bude waya ita ce 0800 400 0885. Lambar ku da za a turo mana da sako ita ce 0800 660 0885. Kafin Allah subhanahu wataala ya wa babban malamin namu karasuwa, za mu kalli wasu abubuwa waɗanda ya faru tsakanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi kansa manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Mu ji wai sahabbai a wannan yanayin, a wannan lokacin ya suke ji a ransu, kuma mu ma a yanzu da za mu ji ya zamu ji inda ka kaddara cewa a kanka irin waɗannan abin ya faru. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi ɗaya daga cikin irin abubuwan da yake gayawa sahabbansa cewa wane kaza, wane kaza, ko wane kaza. Misali, mu ɗauki sahabi Usman bin Affan, Allah subhanahu wataala ya kara masa yadda, lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ta kokarin hada rundunar da za ta tafi yakin Tabuka. Aka yi mutane shela, aka gaya musu cewa Tabuka za a je saboda nisan garin Tabuka da irin yanayin hanyar tafiyar da za a bi. Ga kuma lokacin da ake ciki, lokaci ne babu kudi a gari, babu abinci, yayi kasa, komai, mutane suna cikin yanayin su ma so suke a taimaka musu, kuma ga yaki ya taso, ba a tafiya wannan yakin. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shila cewa a kawo taimako. Sayyidina Umar ya je ya kawo, sayyidina Abubakar ya kawo, wane kawo, wane kawo, sabai da yawa, kowa ya dinga kawo abin da yake da ikon ya kawo. A wannan lokacin sayyidina Usman ya dauko dukiya ne tarin yawa ya kawo ya ajiye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Annabi da ya ga wannan dukiyar da sayyidina Usman ya kawo, ne annabi ya ce ya dinga juya dukiyar, yana juyawa, yana juyawa, yana sa hannu a cikin ta, yana juyawa. Annabi kai abin da ya ce shine ma darra Usman ma fa'ala ba'd al-yawm, ma darra Usman ma fa'ala ba'd al-yawm. Babu wani abu da zai cutar da Usman, duk wani abin da zai aikata babu abin da zai cutar da shi, ko me zai aikata bayan yau. Kinin duk abin da sayyidina Usman zai aikata, wannan hadisin ko kuma wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi, duk abin da sayyidina Usman zai aikata bayan wannan abin da ya bayar na taimakawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da taimakawa addini da agazawa wannan rundunar da za ta tafi wannan yakin, wanda yaki ne wanda mai nisan gaske, garin da za a je mai nisa. Sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu abin da zai cutar da sayyidina Usman, ko me ya aikata aljannan nan dai da ake so a shiga, sayyidina Usman sai ya shige ta. To kaga, ko kuma yace mun ga irin wannan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya sayyidina Usman, ya sayyidina Usman ya ji a ransa, ya sayyidina Usman ya ji wani irin yanayi, wani irin abu zai ji, wani irin daɗi zai ji bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa wannan maganar cewa duk abin da ya aikata ba zai cutar da shi ba sai ya shiga aljanna. Wannan fa misali kawai na kawo mana na abu ɗaya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sayyidina Usman. Kuma a cikin rayuwar sayyidina Usman za mu ga akwai abubuwan koyi masu yawa wanda ba a kansu nake so mu dan tattauna kafin karaso malam ba. Irin waɗannan maganganun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa sahabbai, irin su nake so mu kalle su mu ga to waɗannan sahabban su ne waɗanda wani zai juya ya kalle su ya ce ba su daidai ba, ko kuma wani ya juya ya kalle su ya ce musu, ko ya zage su, ko ya ci mutuncin su. Irin waɗannan sahabban da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu cewa duk abin da ka aikata da kai ba abin da zai cutar da kai sai ka shiga aljanna. Kaga kenan alamar tabewa da alamar asara ta duniya da lahira ta tabbata akan mutum wanda ya kalli waɗannan bayin Allah ya ce su ne abokanan gabarsa, su ne abokanan wanda zai ci musu mutunci ko ya zage su ko kuma wani abin da ya kama da haka. Wannan dai misali kenan ɗaya daga cikin maganganun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake gawa sahabbansa. Mu koma kan dan uwan sayyidina Usman. Ina ce dan uwa, ina nufin ba dan uwa na jini ba, dan uwa a musulunci, kuma abokin rayuwa wanda suka rayu suka zama na mutunci, suka zama waɗanda sun zaka ce zama ma ya mafi na dan uwa da dan uwa, wato Ali bin Abi Talib. Allah subhanahu wataala ya kara masa yadda. Ali bin Abi Talib shi ma akwai irin maganganu da yawa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a kansa, amma shi ma sayyidina Ali zan dauki ɗaya daga cikin irin wannan maganar wacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akan Ali bin Abi Talib, wanda wannan magana za ta tabbatar mana da daraja da martaba da kima ta sayyidina Ali bin Abi Talib ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga wannan musuluncin namu. Sayyidina Ali bin Abi Talib abin da ya faru akan sa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana da daddare bayan a lokacin yakin Khaibar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare sahabbai yake gaya musu cewa lahu diyanna ra'ata ghadan, yace zan bada tuta wacce za a tafi yaki zuwa ga garin da Annabi zai tura, yace zan bada tuta zuwa ga zan bada tuta a gobe. Rajulan ga wani mutum yuhibbu Allah wa rasulahu, wannan mutumin da zan bawa tuta a gobe yana son Allah kuma yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. ويحبه الله ورسوله كما ألا يناسنسا من زن الله صلى الله عليه وسلم يناسنسا وأن إتتي قبر ويحبه الله ورسوله ألا يناسنسا من زن الله صلى الله عليه وسلم يناسنسا دكهم دون مسلمي ذاتي يناسن الله yana san annabi kuma da gaske ne yana san Allah din yana san annabi to a cikin mu wane ne ya tabbatar cewa Allah yana san shi wane ne ya tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san shi sai dai kawai muna kyauta zaton cewa insha Allah Allah yana san mu insha Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san mu to su kansu ashabai ba wanda zai ba da wannan tabbas din tunda babu wanda ya je ko kuma babu wanda Allah ya gaya cewa Allah in Allah ya ce min ina san ka sai dai kawai suna kyautu da tan alamomi da ayoyi da abubuwa sun tabbatar cewa su Allah yana san su amma a ware sunan ka a ce kai yau gashi annabi ya ce Allah yana san ka annabi yana san ka to wannan abin da annabi ya faɗa sai ya sa kowa da kowa ya so a ce shi za a ba wannan tutar a gobe domin ya tabbatar cewa Allah yana san shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana san shi kawai a wannan daren wanda ya rawaito mana hadisi yake cewa fa batan nas yadkhuluna fi ulaik au kama qal yace mutane kawai sai suka kwana kowanne kawai suna kutsawa a cikin tunanin su cewa wa za a ba wannan tutar a gobe wa za a bawa kowa tunanin sa wa za a bawa ni ne ko dan uwana ne ko wani ne saboda haka safiya nayi mutane suka yi sammakon zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ma bai sami zama a gaba wajen annabi ba sai a baya ya samu ya zauna wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina baya sai na Umar yace shi da kansa yake cewa ban taba kwadayin cewa in samu mulki ba sai a wannan ranar saboda duk wanda ya samu wannan mulkin abin da zai sakamakon samun mulkin nan shine zai tabbatar Allah yana san shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana san shi yace bai taba kudin ya samu mulki sai wannan ranar ba yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zauni sai na dinga dai kokai ina dagowa domin annabi gani cafa ga sayyidina Umar can a baya a kirawo shi a bashi wannan tutar amma annabi sallallahu alaihi wasallam duk mutanen da suke gurin bai ce wani taso ko wani taso ba sai ce aina Ali bin Abi Talib ina Ali dan Abi Talib to shi Ali a wannan ranar ma bai maso wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana can yana kwanci ba shi da lafiya rashin lafiya ta kama shi idan sai yana ciwo bai samu dama ya halarci majalisar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda rashin lafiya da ta dame shi amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina Ali bin Abi Talib sai aka ce ai yana fama da ciwon ido ya hana shi zuwa sanabi yace aje a taho da shi aka je aka kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan tutar ya zaman to shi ne wanda zai wakilci manzon Allah kuma shi ne wanda ya tabbata yana san Allah din yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sauran masu ke san Allah suke san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ya Ali bin Abi Talib yaji yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi wannan tuta din kuma ya riga ya faɗa cewa wanda za a bawa yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin wannan maganganu da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda idan mun samu dama a wannan lokacin za mu dora akan su insha Allah ta'ala muna yi wa malam Maraba tare da fatan an zo lafiya
alhamdulillah
mala satin da wuce kamar yadda masu raruna san basu manta ba muna tattaunawa ne akan sahabi Sa'ad bin Rabi Allah subhanahu wataala ya kara masa yadda kuma mun ji wasu daga cikin darasan da malai ya kawo akan wannan babban sahabi zamu kuma zuwa ga malam domin mu dora akan daga inda muka tsaya a satin da wuce malam
bismillah minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala godiya tabbata ga Allah madaukin sarki mahalicin kowa da komai da ya tsara bamu numfashi ya sake hada mu a wannan majalisi wato na rayuwa a barkoi muna fatan Allah ubangiji ya mana afuwarsa ya samu cika da imani ya jikan iyayenmu ya jikan magabatanmu ya samu rabu da wannan duniya lafiya kuma mu je mu tarar da rahama da jin kai nan haka ne muna tsaye tsakiyar bayani dangane da dabi'u kyawawa da annabi rahama sallallahu alaihi wa sallam ya gina sahabbai akai ya dora su akai na wato ishar mutum ya haƙura da buƙatarsa ya fifita buƙatar dan uwansa wanda yau muke kishirwarsa
na
kuma muka rasa Qur'ani dai ya faɗa a cikin wato suratu munyi bayanin aya Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa
na
cewa Allah ya saukar da wannan sura ko wannan aya a cikin mutanen Madina ne Allah ya musu rahama suratul hashr wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa Ibn Umar yana ba mu labari dan dada bayyana mana ma'anar wannan aya da tarbiyyar da sahabban nan suka samu wato wani ne cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam aka bashi sadakar kan akuya
na
dabba aka yanka wani sai ya kawo masa kan
na
da aka kawo sai ya ce inna akhi fulanan wa iyaluhu ahwaju ilayya ila hadha minni sai ya ce dan uwana wani makoci na wani ya fi ni bukatar wannan naman dan haka zan tura masa wannan nama zan aika masa shi ni na hakura
na
ba'athahu ilayhi mai aika wannan nama aka aika wannan bawan Allah wannan nama shi ma makocin da aka aika masa sai ya ce wannan babbar kyauta lalle dan uwana wani makoci na
na
ya fi ni bukata barin aika gidansa ya dada tura shi ya aika shi ma dai da aka kai masa wancan sai ce dan uwana wani ya fi ni bukata
na
barin kaiwa wani makoci na wallahi malam wannan nama wato akai ta zagaye sai da ya dawo fa gidan mutumin da aka bashi naman nan na farko ya sake dada turawa kuma duk
to
da karshe dai kawai suka gana wannan yana ta yawo wani ya karba dai kawai ya ci a wata riwayar ta Anas wannan riwayar ta wannan Ibn Umar ne ya ruwaito ta a wata riwayar kuma ta Anas cewa wani ne yana cikin wani hali na yunwa cikin sahabbai wani aiko masa da naman kai din aka aika masa ya aika wani yana fa cikin bukata din amma aka dada aika masa aka aika masa ya aika wani ya dada aika wani shi ma wancan ya dada aika wani shi ma wancan ya dada aika wani naman kai dai sai da ya sake dawowa gidansa to shine Allah ya saukar da wannan aya ta suratul hashr wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa
wannan gurin karfin imani ne ke nan
wannan kware ko da gaskiya karmu kalla kware da gaske wato anan abin da nake so mu fahimta wato malam ya kamata mu yi wa kanmu adalci fa mu ga wa kanmu gaskiya yanzu wannan dabiyar kai a iya shekarunka da ka sani kai wannan dabiyar yanzu tana tare da mu
gaskiya babu ai
malam
to
me yasa
wata kila karancin imanin ne da kuma fifita kai akan dan uwana
da san duniya
da san duniya dan gaskiya ba na tunanin malam akwai wanda za a kai mai kan akuya ya tura wani makoci ba na zato
kuma yana fa bukata kar ka manta
yana bukata
duk waɗannan da aka ba din duk gidan da aka aika shi wallahi suna bukata malam suna da bukata
to wannan sai da kai gida guda bakwai a kewayen makotan nan gaba daya mallan yau fa harka ta makotaka fa ta zama inna lillahi wa inna ilaihi raji'una gida da gida mallan sai dai ka jiyo kanshin abu ana soyawa yaran ka sai ta zurbutu da zurga zurga amma ni akram kallahu ni a iya karancin shekaruna a iya karancin shekaruna ba mun shekara 40 da wani abu ba a iya dan numfashin da ubangiji ya bani wallahi mallan ina iya tunawa muna yara a gida mukan dade ba mu ci abincin gidan mu ba saboda irin kwadayi irin na yaro abincin makota muke ci abincin makota saboda kwadayi irin na yaro sai ya kici na uwarsa da ta tuka masa sai aka wani waje kuma ni na san lokacin da ake dora mana abinci a faranti tire irin na da tire makotan mu gidancan dan matsakaici muna kai mallan har kokon safi muna bayarwa duba dai abin karyawan safi wallahi har abin karyawan safi akan kawo mana ko a kawo waina ko a kawo masa ko a kawo kosai kai haddu mami kuma ni na san lokacin da mahaifina yakan dawo daga kasuwa idan yazo gida ma ba zai shigo ba in yazo da dan abin da ya taho da shi na abun makula shi ana kawa insha Allah mahaifiyar mu za ta kwatantana shi ta tura masa shi wajen abokanansa suna maciya baya cin abinci shi kadai akwai abokanansa a maciyarsa zai tsaya ya ci abinci duk abin da aka dafa a gidan nan sai dai a fitar da shi wannan ta sa Allah ya musu rahama na san lokacin da ni ina tuna muna yara wallahi mahaifina mallan idan ya zo lokacin cin abincinsa ya abokin cin abincinsa ko abokan cin abincinsa suka zo lokacin ba su zo ba wallahi baya cin abincinsa ya jira su idan ya jira kaga kowa dai da na gidansa ko to ba zai iya cin abincin nan nasa gaba ɗaya ba sai ya sa kwano ya ɗebi ɗan kaɗan ya ci wanda zai ci zai rufe sauran sai ya ce aka yi wasu wani in sun dawo wanda fa kowa da abincin a gidansa amma wallahi alazim ina gaya maka ba a sa iya cin abincin su kaɗai saboda tarbiyyar da suka samu mu yanzu nan ana gadara an yi ilimi ana gadara ana da wayewa ana gadara ana da karatu ana gadara an san zamani amma rashin imani ya mamaye mana zukata da rashin tausayi da rashin jin kai yau maganar dinkin sallah kam wannan ai ba a cewa komai sau nawa ma babanka zai zo hada da yaran unguwa kudu sai a ce tela zo dinka da kaga ina irin dogon yajin nan da ake dogo abin nan a cikin dan kwarkwarkwarkwaro din nan ba irin shadda ba yanzu ai ka san akwai yaji kamar yanzu farin yaji akan wannan to wallahi da iyayen mu sun zo sayin yajin sallah wannan suke siyowa wannan bandar din shi za a zo ai ta nada kawai aje a ce duk yaran da Allah ya sa yana da rabo sai a dinka masa daman ba kaya ne na mai na alfahari ba sai kaga an yi kana san makocinka yana san ka to duk wannan tarbiyar akram kallahu sun koyi ta ne daga wajen sahabbai da tabi'ai kuma gashi yawan mutuwa tana ta dauke su mu kuma mun canja mun shigo da wani sabon tsari na daban Allah kiyaye
to Allah ya samu dace mun dawo ma ji mallan ko talauci ne takarwa wajen yin hakan zamu leka sashi mu na karbar talace
ruwaidaka fulhumum laha ritaju wa an kathaban yakunu laha siraju ألم ترى أن طول الليل لما تناهى
الحمد لله ما سرارو بركة مدى ساكي داوة كين شروع من البركة شروع رايوة أبركوي باين كربة ساكوني دمك دك ساشي منا تلتي تلتي إذن بأمان تابا كافن تفشرو ما لينا منا بياني إران حالا صاحب من الله صلى الله عليه وسلم يدسكي في فيتا ينقوانسو أكان كاونسو kuma malai ba misalin yadda a da a cikin kasar Hausa haka tana faruwa amma yanzu abubuwa sun tabarbare samun hakan ya zama tuya gagara akram kallahu ba za mu kalli rashin gudanuwar hakan a matsayin talauci ya takarwa ba
gaskiya akram kallahu ba talauci bane eh ba talauci bane ita kanta wannan tambayar ta kai kamata kai yasu yi fari a kanta ai in talauci kake nema to a wancan lokacin da nake gaya maka wallahi tallahi an fita lauci na da yanzu an samu wadata na fada ina mimita yanzu misalin garin nan na yadda ana yin talauci talakawa suna cikin talaucin su su amma ana samun budi yanzu garin nan kawo titin nan daga gidanka zuwa nan freedom da zaka zo karatu wallahi lazimu kafin kaga tsohuwar mota sai kaga sabuwar mota guda 30 40 sai kaga tsohuwa gwaya daya duk garin nan duk inda ka zagaya motoci ne zaka gansu yanda ka san America ake sababbi tal 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 ne ya wanke ta wannan ya kaza wannan ya testas ba kudi akwai kudi a duba mutane yau biki idan za su yi gurin kida da rawa kawai ba gurin kida da rawa gurin haduwa da maza da mata ai badala a garin na irin event center na akwai inda sai ka cire miliyan 1 da wani abu ka kama akwai na miliyan 2 akwai na sama da haka
wata bai ana bikin
wata
na'am
awa biyu ne awa uku
miliyan 1
kware kuwa wannan miliyan 1 mai arha ne ai mutane suna nan suna zazzare ido sai an yi magana su ce ba su da kuɗi amma in an tashi barna da sabon Allah suna sun san inda suke samun kuɗin kaga talauci talaka yana cikin talauci kawai yawwa talaka yana cikin talauci amma masu hali suna cikin wadatar su tsabar tsagwar rashin tsoron Allah ne kurin da karancin sauraron wa'azi jijin kunne yanzu dai na gaya maka ka gani ga dai sahabbai ne hanci mai koyi da su kuma iyayenmu Allah musu albarka da rahama Allah ya jidan iyayen da kakanninmu daidai kun mutane yanzu nan inda za wani zai bude waya za a kira za ka ji wani ya gaya maka wallahi ya sani cewa a da a unguwanni malam mutanen unguwa ba wanda dattijan da yake cin abinci a gida a maciya yake akwai maciya ta yara akwai ta manya akwai ta dattawa akwai ta samari amma yanzu fa mutum zai zo da daman komai da komai da ya kawo ma dama yana cikin boot din mota kawai daga ya zo za a bude mana gate ya wuce ta cikin gida za a sai an rufe gate ya bude boot ya cire dukkan abun arzikin da zai shiga da shi gidansa
amma an musa mai boot
a
shi ma dage siddin as je kale da a ciki
kar ma wani ya gani ba kar ma wani ya gani yanzu kai ma nan akwai yanayin da yanzu fa mutanen mai gida fa sai ji cefa ne mai lafiya sai ce a kori ayansa ya ci ya more shi kadai a kori ayansa
ayan ba za su ci ba
ba za su ci ba na san wanda ake bada labari cewa wallahi malam sai ya zo ya cici kasusuwan ya zubar washe gari yaran su suke zuwa su yi warwasan kasusuwan suna jiran sun san baban su ya ci nama jere da dare kashi in ya zubar a bola ƴaƴansa roba in ya sha ta lemo ko ta madara ko ta in ya jeho shine ƴaƴansa na cikin sa fa za su dauka suna warwasan wannan yanzu wannan mutum ne wannan
a gaskiya
ai wannan ba mutum bane to yanzu wanda ana nufin ba cikakken mutum ne mai mutunci ba
kwarai kuwa
to yanzu wanda yayi wa ɗansa da ya haifa wannan yaya ka san akwai matan da wallahi in mazajen sun sai wani abu sai dai su zo su yi tagumi su sa a gaba sai ya gama ci ya koshi sannan ya bar mata sai ya ci ya ishe shi sannan dan abin da ya rage shi ne za ta dauka akwai wanda zai sa a yi masa abinci gangariya shi kadai ya ci ya more ƴaƴan fa suna can suna ya takaffafu nan nasu a waje so mun bar gaskiya kuma ba ma so mai aiki da ita zan dada kara maka wani hadisi na Huzaifah al-Adawi yake cewa ranar yakin Yarmouk ni da dan gidan baffana mun tashi muna tafiya a tare da ni akwai ruwa wani abu na ruwa sai yace wannan ruwa zan duba wanda yake cikin tsananin bukatar ishi ruwa wanda ruwa kamar ishi ruwa za ta kashe shi zan bashi sha yace ina zuwa sai in tsara da wannan dan uwa yana cikin bukatar ruwa an sassare shi yana dab da mutuwa ga bakin sa ya bushe makogoro ya ke kashe jini ya tsiyaye a jikin sa
subhanallah
yana bukatar ruwa sai na daga masa goran ruwan nan na shi ko za ka sha ruwa sai fa ashara bi ra'sihi an'am sai ya daga kai ya ce zai sha
ba zai iya magana ba ma
eh na dauka sai zan ba shi sai ga wani na gan shi na je na yana kukan mutuwa saboda a filin da gane na yaki sai shi dan baffa na sai ya ce mun je ka kai wancan mutumin ruwan nan yafi shi bukata wannan yafi bukata
to
yace ina zuwa sai na tana ashe Hisham ibn al-As ne sai na ce dashi askik in baka ruwa ka sha ba zai iya magana ba sai ya nuni yace ya daga kansa nazo na kai mai ruwan nan kamar zai sha a hakan fa yana dabda mutum sai ya nuna da gefansa gawoki ne da kuma wasu basu gama mutuwa ba sai ya nuna sai ya ce mi ka a wancan an fatan bai shi zaka sha yace zai sha dan an bashi amma sai ya ga ga wani a gefansa sai ya mika masa Hisham ne sai ya nuni yace a je a kai wani ina daukan ruwan nan ina kai masa kafin mika masa ya mutu fa idan huwa kad mata ya mutu shi ba ya kashe shi nai maza maza na dawo wa da Hisham in bashi wannan ruwa sha fa idan huwa aidan kad mata sai ga shi ma daga dagawa din nan da yace a je a kai wa dan uwansa ruwa sha ina dawa shi ma tare ya mutu
inna lillahi
sai na dawo wajen dan gidan baffa na din nan zan maza in bashi dan kada abu nan dan mutum uku ne ke shi fa idan huwa kad mata aidan shi ma sai na tarar ya fadi ya mutu
malo inda mutanen kar Allah ya yi su ne daban ba irin mu bane ba
a kar mutum ana magana yace ruwan nan wallahi ba wanda ya saurani ne kawai na dauke ruwan nan na sha ina so ka gane a zuwan farko da yazo ya dauka ya bawa mabukaci mabukacin yace a ba wani ya fi shi bukata dayan ma yace a ba wani ya bi shi bukata dayan ma yace a ba wani ya fi shi bukata kafin a je a dawo kansu malan ruwan nan ya wato rai ya yi halinsa sun mutu kuma ishiru wacce ta kashe su a wannan yane wannan shi ne wa ishiru na ala anfusihim walau kana bihim khasasa na sha faɗa na maimaita wannan al'ummar tamu da ke ganin tana buƙatar taimako tallafi wallahi ruwa malam leda ɗaya in ka siya na fiyawa ta kaba mutane sai alwala at least mutum 50 fa zai alwala da shi mutum 20 mutum 30 a kudin da bai wuce naira 200 ba zaka iya sayan leda biyu leda uku ka bayar a 50 nan ka fita bakin titi ka sayi leda fiyawa ta ka tsaya kana sadaka fi sabilillah har mai mota sai yayi parking ya karbi wannan ruwan dan uwa mu dawo da taimako mu dawo da harka ta makotaka da tausayin juna mallan yanzu riga mutum baya iya ba da ita sadaka ga wanda yake da bukata zaka ga makocinka zaka ga abokinka yana sa tsohon tsumma a jikinsa tsohon tsumma a jikinsa kai kuma kana da rigunan nan bila adadin amma ba zaka iya dauka ka bashi ba sai ka mutu aka za zuwa ɗebe a ƙona na ƙonawa a raba na rabawa mutane suna cikin wahala ka je asibiti ka gani ka ga yadda 'yan uwa suke cikin halin ƙaƙani ka yi wani yana kwanci aiki za a yi masa bayi da kuɗin aikin bayi da inda zai je roƙa wani an masa aikin magani ne bayi da kuɗin maganin wani ba a yi masa aikin ba bai samu kuɗin maganin ba ya zo dai gashi nan yana kwanci kuma kada Allah ya jarabe ka da larura asibiti malam ka rinka roƙon Allah kada Allah ya sa wani dalili ya kai ka asibiti ka kwanta ko a kwantar da naka zaka gane cewa wato mutane materialist materializing abubuwa ake kawai me kake da shi ne malam a garin nan asibitoci da yawan su billahi lazim kai mara lafiya ba wanda zai kula shi kai depositin kuɗi akwai bangaren da idan ka je kafin a taɓa mara lafiyan ka sai ka zuba 200,000 tukunna ba ruwan su dan talaka ne dan mai kuɗi ne dan waye da sauransu kuɗi ne kawai wasu asibitocin ga sunan ana kallon su kamar na mutane ne za a amfana amma na kuɗi ne kuɗi ne zar gwamnatin mahaya take bayarwa sai ta ba masu kuɗi su zuba jari a ba ta kuɗinta taimako ya zama abin da ya zama shi yasa muke ta mutuwa cikin wahala ba jin kai ba tausayi kuma muna ta neman kuɗin Allah yana ta bayar da kudin amma na banza ba su da amfani. Daga Muhammad bin Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'ata ana ba da labari dangane da kuma da Ibn Ishaq yake faɗa bayan gama yakin Uhud. Annabi ya ce waye zai binciko min ya duba min ina Sa'd ibn Rabi'a sahibin mu kenan da muke tattauna akan sa. Sai wani ya ce gani ya Rasulullah, ya tashi yana ta duba cikin gawawwaki yana duba yana dubawa, sai can ya tarar da Sa'd ibn Rabi'a a cikin gawawwaki an sassare shi yana cikin jini bai gama mutuwa ba. Sai ya ce ya Sa'd inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amarani an anzura fil ahya'i anta ammin al amwat. Ya Sa'd, annabin rahama sallallahu alaihi wasallam ya umarce ni in zo in bincika kana ina ka mutu ne ko kana raye. Ina so ka gane matsayi da darajar Sa'd ibn Rabi'a. An je yakin Uhud, annabi ya ce a binciko wai ina yake, saboda jarantarsa, saboda nagartarsa, saboda matsayinsa da yawa da yafi wasu. Annabi ya ce in ji bincika a raye kake ko ka mutu. Yana zuwa ya gaya masa wannan magana, sai Sa'd yake cewa fa inni fil amwat. Na ka gaya wa annabi ni kan kwana na ya kare, ba na jin zan iya tashi a wannan yanayi da nake ciki. Fa ablig rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, ka isarwa da annabin rahama sallallahu alaihi wasallama sako.
Na
kace da shi inna sa'adan yaqulu jazakallahu anni khayra ma jazaita ko ma jaza nabiyyan an ummati. Allah ya yi maka sakayya ya manzon Allah
sallallahu
alaihi wasallam. Allah sa albarka, mun gode abinda kai mana. Allah ya maka sakayya mafi alherin abinda Allah yake yin sakayya ga annabi akan al'ummarsa. Kuma kai ka gaya wa mutanenka ina gaishe su, ka ce da su inna sa'adan yaqulu lakum. Ka gaya wa mutanenka, ka gaya wa sahabbai, Sa'd yana gaya musu kafin ya mutu, innahu la uzra lakum inda Allah, ba ku da uzuri a wajen Allah ya ku sahabbai. In khullisa ila nabiyyikum wa fiikum aynun tatrif, idan har abokanan gaba suka riski annabin ku, suka taba annabi alhalin idan ku, kuna da ido, kuna kallo, ba ku da uzuri a wajen Allah, ku je ku yaki don ku kare annabi sallallahu alaihi wa sallama. Sa'd ibn Rabi'a, hakan aka yi akramakallahu, shahadar kuma aka yi. Ka duba yadda Allah ya nuna musu, gashi nan yana cikin jini, yana cikin ciwo, shi da kansa ya san ba zai tashi ba. Kuma annabi ya aika a gaishe shi, shi ma ya tura annabi gaisuwa a haka kuma ya cika. Kuma ya nuna lalle a tsaya a bada kariya wa annabi. Wannan yake nuna mana malam, a duniya babu dan adam din da yake son annabi irin sahabbai, kuma ba wanda ya taimaki manzon Allah irin sahabbai. So mutanen nan sun cancanci yabo da girma, hadari ne, bala'i ne, musiba ne zagin su. Daya a cikin su 100,000 in mutum ya fito ya zaga, kamar ya zagi duka ne. Daya kuma kuskure ne da rashin tunani mai kyau mutum ya zauna a rayuwarsa, addininsa, yana bibiyan aibun waɗannan mutane waɗanda suka bayar da rayuwarsu, suka bayar da numfashinsu, suka bayar da lokacinsu. Mutum ya zauna wai laifuffukansu yake nema, yana gaya wa mutane. Da masu laifi a duniya da yawa ba za a zaga ba sai waɗannan bayan Allah.
Allah ya samu dace.
Kharija ibn Zaid ibn Sabit shi ma ya faɗa ce manzo Allah ya aike ni, ba a sanin sun san sun yau ma'uhudin, in je in nemo masa Sa'd ibn Rabi. Ya ce in ra'aitahu, idan ka ga Sa'd ibn Rabi, in ji annabi ya ce to kace ina gaishe shi, kuma ka gaya masa يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تجدك. النبي yana cewa yaya kake ji, yaya jikin naka. Yace naje na zaga na tarar da Sa'd a cikin gawawaki ya kusa mutuwa, na tarar da shi akwai sara guda 70 wa bihi 70 darba.
Subhanallah,
sara da takobi 70 a jikin sa gaba da baya. Na gaya masa shi, annabi ya ce a gaya maka assalamu alayka, yana maka sallama. Yace ka je ka gaya wa annabi ina amsawa, kuma inni ajidu rihal janna. A yanzu din nan ina kwance ina jiwo kancin aljanna. Allahu akbar. Sa'ad bin Rabi'a yace inni ajidu rihal janna, gani nan da sara guda 70 ina jiwo kancin aljanna. Allah ya jiyar da shi yace ka je ka ga mutane na al-ansar ba ku da uzuri a wajen Allah in kuka bari a wannan yakin aka zo aka kashe annabi ko aka sare annabi ko aka ji wa annabi ciwo alhali kuna gani na ƙarshe wannan bawan Allah da ya shahada.
Allahu akbar.
Allah ya dauki ransa. Muna fatan Allah ya ji kanmu.
Amin sunna.
Allah ya ji kan iyayenmu. Allah ya ji kan magabatan mu gabaki daya.
Amin sunna.
Allah ya ji kan Sa'ad bin Rabi'a da dukkan sahabbai gabaki daya.
Amin sunna.
Don da suka bi su da kyautatawa ya zuwa ranar ƙarshe. Na'am.
Mala Allah saka alkari masu raru zan fara daukar sakonni kafin lokaci ya tsunci mana da kuma wani da kuke kiran mu. Mala sakona farko da zamu dauka shine akwai wani bawan Allah da yake yana da bukata ne a wajen Allah da yake so Allah subhanahu wataala ya biya masa, sai yake so malam a taimaka mai da me zai lizinta ya dinga yi yadda Allah subhanahu wataala zai gaggawar biya mai wannan bukatar tasa.
To na farko dai shi Allah ba a ce masa ya gaggawa biyan bukata, umarni ne wannan ai na kasa. Wanda yake neman abu baya cewa ai mun kaza da gaggawa, kai da kake ta kasa sai dai ka lallaba ka ce ai maka. So yana cikin abin da malamai suke hanawa mutum ya zo yin addu'a ya ce wai Allah kai mun kaza da gaggawa, ka roki dai Allah ya biya maka. Na cewa addu'an ibada ne. So idan mutum yana so Allah ya biya masa bukatunsa, akwai abubuwa da dama. Na farko dai ya kyauta ta hanyar neman abincin sa ya ci halal. Duk wanda yake so yin addu'a Allah ya gaggauta karba masa kamar yadda yake so ya ci halal. So shi wannan dan uwa a gaya masa ya ringa cin halal, ya tabbatar hanyar neman abincin sa halal yake ci a wajen aikin sa, halal yake ci kasuwar sa, halal yake ci mu'amalar sa, halal yake ci. Sannan kuma kusantar Ubangiji da ibada da tawassuli da shi, yawan sallah da daddare. Allah ya kan karbi addu'ar mutum. Yawan azumi nafila ala misli tinin ko siyamu dawo da kana yasu mu yau mun iftar yau ma. Yawan karatun alqur'ani in mutum ya gama ya daga hannu ya tawassuli da shi. Yawa annabi salati akai. Wannan abubuwa ne da suke taimaka Allah ya karbi addu'ar mutum. Da yawan yin sadaka da ce mukun gajeyu mabukata. In nace sadaka ba sai miliyoniya ne zai sadaka ba. Kai din ne yanzu kana da naira 500 jihunka, zaka iya canja ka ba da 100 ko ka ba da 50. Makocin ka bai da cafane a cikin 200 da kike ka je kai cafanan tattasai jumatin na naira 100 ka aika masa kai tawassuli shi ka sha mamaki naira 100 kawai tattasai jumatin na naira 100 ka aika makocin ka. So wannan ayyuka ne ya kamata yawai ta yi na alheri, su ne za su sa Allah ya karbi bukatunsa. Da kuma kiyamul layl din nan da na faɗa yana da muhimmanci. Allah gane da mu.
Ya sako naka yana cewa salam. Allah ya saka da alheri malam. Wallahi malam muna jin daɗin shirin nan dan Allah malam ya za a yi a gyara zamantakewar mu. Wallahi jin wannan hankali na ya tashi. Allah ya maida malam gida lafiya sako da ka Balarabe abba mashhur.
Allah ya mana afuwa. Wallahi malam ni ma din nake maka bayanin hankali na a tashi yake. Yawa saboda koyo da asuba muna karatu na faɗa wato ba daɗi rayuwar. Abubuwan mu sun canja fiye da yadda kake tsammani kwarai da gaske. Wallahi muna cikin rauni, muna cikin sakaci da rashin tausayi da rashin jin kai. Rayuwar kashin dankali na sama ya danne na ƙasa. Yawa yau duk wanda musiba ta same shi, larura ta same shi, ya je in tsautsayi na bukatar kuɗi ko taimako ya tashi maka, wallahi zaka gane cewa kai wato zaka sha wahala ka samu kamuka san mai taimako maka. Zaka gane kamar ko da dabbobi kake rayuwa, ko da mutane, ko da aljanu kake rayuwa. Larura iyalinka Allah ya jarabe ka, iyalinka ba lafiya ana bukatar za a yi mata aiki a asibiti kana bukatar taimako, wa zai taimaka maka? Ka fara daga dangika na jini tukunna, su za su fara yakakka. In gaya maka gaskiya, so haka rayuwar take. Duk shi yasa kake gani in kowa ta kansa yake, kowa a kijite yake, in ya fito so yake rufa kansa asiri da iyalin, saboda me? Baya jin akwai mai taimakon sa. Yanzu uba fa, uba ne yake faɗa, yake cewa malam ayi kaza ayi kaza ayi kaza, aikin Allah ne da dukiyata, dan in na mutu na tan ƴaƴana ba za su yi min ba. ubani yace ka gan sanan ga sanan wadannan na tabbatar inna mutu ba za su yi mun ba raba gadin kawai za su yi yana magana akan wakafi za su yi masa ko ba za su yi masa ba yace tabbas wannan yaran wannan zamanin inna mutu ba za su yi mun ba ai akwai uban da ya mutu mutuwa ta zo mai hadari ya fadi ya mutu ba tsammani ga dukiya tabbatar hankali ya tara amma ba shi da masallaci ɗaya da ya gina ba gidan marayu ɗaya da ya gina ba ainihin kaza ɗaya da ya babu ba shi da shi na gaya maka akan wakalla da ya mutu abokanansa suka zo suka samu ƴaƴansu suka ce kai ku taimaki ubanku fa mutuwa ta zo mai ba tsammani ku dan mai sadaka jariya wanda in ya mutu zai rinka zuwa ya riska a kabarinsa wallahi ƴaƴan nan mijin suka ce ba za su yi ba me yasa shi bai yi ba tun yana raye sai ku abokanansa in yana da ra'ayi da bai yi ba suka ce yanzu ba za ku yi ba suka ce wallahi ba za su yi ba a raba musu gadansu kullum na san kes din da bashi ma suka ce ba za su biya ba waye ce yi ci mu muka ci ne kudi sun zama na gado mallam a raba mana kawai akan haka za mu iya shiga kotu suka ce wallahi sai ga kotu dauki lauyoyi akan sai an biya kudin ubansu da ake binsa bashi sai ka zo kana tara kudi a wannan zamanin ƴaƴan wannan zamanin kana tara musu kudi baka yi wa kanka aikin Allah ba baka ci ka more ba kuma baka yi aikin Allah ba za ka sha mamaki wallahi za ka mutu ne wallahi su kurmushe kudin su auri jajayen mata su hawo motoci masu kyau kai kana can kabari ana ta dukan ka
malam Allah sauke na assalam malam Allah saka da gidan aljanna amin wallahi malam rayuwa ce ta canja da an ga makwabci yana rawar jiki da rayuwar makwabcinsa sai kaga ana masa wata mummuna fassara Allah ya sa mu dace kar mu hada da waya daya assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam yawa barka mu da shi kara gaggauta lokacin ne na babaliya
shine a banzance shine a lalace dan kana taimakon wani ana maka fassara saboda kana taimakon makoci ko kana taimakon mutane ana ma fassara akwai inda ma ake fada wani taimako yake yana ba mutane sai a ce ai yankan kai yake yi
subhanallah
ware kuwa yana ba mutane taimako ne fa sai a lalata saboda matsiyatan da su ba sa bayarwa sai su lalata rancen so kada mutane su damu dan suna aikin alheri an soke su sannan wannan kabiya tambayar wannan ban Allah na babaliya akan mummunan shiga da ake da wai sauransu ka batta saboda naga ana ta kawo mana farmaki lokaci yayi ni bana son amsa tambaya a gurguje haka ba tare da nayi bayani ba so a ajiye mana ita zuwa sati mai zuwa ka tunatar da ita mu fara kariyawa da ita
insha Allah
dan matsala ce mai hassasa mai muhimmanci kwarai da gaske ya san abin da yake kuma lalle ya san da kaji aya ce shi matashi ne to in na gaya maka abin da matasa suke da ƴan mata a yau sai kai kuka a nan gurin abin da ƴan mata suke yi da matasa ko matasa suke da ƴan mata sai kai kuka wallahi sai ka kwammace ma kai addu'a kada Allah baka ya mace ma zaka tsorita ba cewa ne kai addu'ar ba amma na ga ma tashin hankalin firgicin wallahi sai ka kwammace wannan ƴa macen ya zaka yi da ita a wannan zamanin ina zaka kai ta wace makaranta zaka kai ta wani abin hawa zaka bata tawo ta adi barna akan harkar ƴan mata abun ya wuce yanda kake tsammani mu bar shi zuwa sati mai zuwa kar mu shiga lokacin mutanen nan Allah ya mana afuwa
Allah ya sa mu dace mallan Allah ya saka da alkhairi
amin
ma sauraro duba da yanayin lokaci za mu dakata a nan sai in Allah subhanahu wataala ya kai mu sati mai zuwa za mu kasancewa da mallan insha Allah ta'ala a madadin jagororin mu na wannan gidan namu mai albarka a ƙarƙashin jagorancin Ahmad Garzali Yakubu da wanda ya sada da ku Buhari Isa Adam tare da mallam Dr. Abdullah Usman Umar Gadan Kaya ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma assalam
رويدك فالهموم لها رتاج.